sun Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da asuba tare da fatar kun wayi gari lafiya a wannan sanyin safiya ta yau Alhamis 5 ga watan Agusta shekara ta 2021 wanda kuma ta yi daidai da karfe 1 na tsakar dare agogon gundumar Colombia. Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta Amurka ta CDC ta faɗa a jiya Laraba cewa yanzu nau'in Delta ne kashi 93 cikin 100 na cutar COVID-19 da ke kama mutane a ƙasar. A jiya Laraba Taliban ta yi Allah wadai da Amurka saboda abinda ta kira katsalan dandan ƙasar a Afghanistan. Hukumomin Amurka sun gano dan sandan da ke aiki a ma'aikatar tsaron Pentagon da aka caka wa wuka har ya mutu kwana ɗaya bayan da suka fara bincike akan mutumin da suka ce ya kai masa haram.
Labaran da muke tafi da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji shin wai gwamnatin tarayyar Najeriya za ta mika Abba Kyari ga gwamnatin Amurka?
Amma dai ba ina cewa ainihin a cikin yanayi na Abba Kyari ya wajaba Najeriya ta mika shi ba, a'a.
Sabuwar kungiya da al'ummar arewa ta tsakiyar Najeriya suka kafa, kowane tasiri za ta yi?
Kar mu yadda dai waɗansu daga waɗansu yanki su shiga wannan kungiyar kuma su raba kanmu kuma su kawo mana shawararin da zai kawo rashin cutuwa a tsakanin mu a arewa.
Kaɗan daga cikin abubuwan da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin shirye-shiryen namu. Kamar kowace rana irin ta yau kuma muna tafe da shirinmu na domin iyali wanda Grace Alheri Audu ta shirya kuma za ta gabata. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta Amurka ta CDC ta faɗa a jiya Laraba cewa yanzu nau'in Delta ne kashi 93 cikin 100 na cutar COVID-19 da ke kama mutane a ƙasar. Sabbin alƙaliman cibiyar ta CDC na makon ƙarshen watan Yuli sun nuna nau'in Delta ciki har da wasu nau'ikan dukansu da aka bayyana a matsayin na damuwa sun kai kashi 93 cikin 100 na dukkan alƙaliman da aka samu a Amurka a makonni biyu na ƙarshen watan Yuli. Nau'in cutar ya fi yawa a wasu yankunan Amurka. A jihohin yamma ta tsakiyar kasar ciki har da Kansas, Missouri, Nebraska, nau'in Delta ya fi kashi 98 cikin 100 a wuraren. An samu fiye da kashi 95 cikin 100 na nau'in Delta akan sauran nau'ika a yankunan North Dakota, South Dakota, Colorado, Montana, Utah da Wyoming. A jiya Laraba Taliban ta yi Allah wadai da Amurka saboda abinda ta kira katsalandan Amurka a Afghanistan ta hanyar yin tayin sakewa farar hula a Afghanistan da ke da wata alaka da dakarun ƙasa da ƙasa mazauni waɗanda ta yi ƙungiyoyin mayaƙa su kai musu hari. A ranar Litinin Amurka ta sanar da wani shiri da zai ba dubban 'yan Afghanistan masu aikin tafinta da fassara tare da iyalansu damar komawa Amurka da zama a matsayin 'yan gudun hijira. Nan da 'yan makonni dakarun Amurka da na NATO za su kammala aikinsu a ƙasar da ke kudancin nahiyar Asiya da yaƙi ya ɗaiɗaita bayan shekaru 20. Ko da yake janye dakarun ya janyo ƙaruwar tashin hankalin mayaƙa yayin da 'yan Taliban suka mamaye gundumomin gwamnati da yawa. Ƙungiyar mayaƙan ta sake yin alƙawarin ba za ta taɓa 'yan Afghanistan ɗin ba biyo bayan kawo ƙarshen mamayar da Amurka ta yi a ƙasar. Hukumomin Amurka sun gano dan sandan da ke aiki a ma'aikatar tsaron Pentagon ta Amurka da aka cakawa wuka har ya mutu a wata tashar bus da ke wajen ginin ma'aikatar. Kwana daya bayan da suka fara bincike akan mutumin da suka ce ya kai masa hari wanda shi ma ya mutu a wurin. Cibiyar kare jami'an Pentagon ta ce dan sandan sunansa George Gonzalez, dan asalin New York ne kuma tsohon sojan Amurka da ya yi aiki a Iran kafin ya shiga aikin dan sanda shekaru uku da suka wuce. Jami'an tsaro sun gano cewa Austin William Lance, dan shekara 27 daga jihar Georgia, shine ya kai masa harin. Ofishin hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da ke Washington ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Lance ya sauka ne daga wata motar bus a wata tashar tsayawa a Pentagon da ke Arlington a jihar Virginia, kuma nan take ba tare da wani ya takale shi ba ya kai wa jami'in dan sanda George Gonzalez hari da wuka inda ya yi masa rauni sosai. Sanarwar ta kara da cewa Gonzalez da Lance sun yi gwagwarmaya inda Lance ya cakawa Gonzalez wuka, daga nan kuma ya harba kansa da bindigar aikin Gonzalez.
Ga labaran duniya kashi na biyu, bari fara da rahotonmu na farko. A daidai lokacin da ake cece kuce kan makomar mika hukumar FBI ta Amurka, jami'in 'yan sandan Najeriya Abba Kyari, wanda ake zargin sa da karbar abun goro, ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami ya tabbatar da cewar akwai yarjejeniyar mika waɗanda ake zargi tsakanin Najeriya da Amurka, har ma da sauran kasashe da ake da kyakkyawar dangantaka idan bukatar hakan ta taso. Abokin aikinmu Umar Faruk Musa ya ji ta bakin ministan shari'a ko wani shiri gwamnatin ke yi a wata tattaunawa ta musamman.
Akwai yarjejeniya tsakanin Najeriya da Amerika ta daukan mutum daga Najeriya zuwa Amerika, amma akwai tsari, kuma tsarin shi ne aikin kasar da abin ya shafa za ta rubuta bukata ta hanyar Foreign Affairs ta sanar da wannan bukatar. Ita kuma Foreign Affairs ta sanar da Ministry of Justice wadda ita ke da tsari ko kuma bangare hukumance wanda zai nemi gabatar da bukata a gaban kotu na ainihin neman kotu ta bada dama a dauki mutum aje da shi Amerika domin an sa tambayoyi.
Amma idan bukatar ta zo kuma ta jika ka'idoji na yarjejeniya tsakanin Najeriya da Amurka, Najeriya za ta amince da wannan bukatar ta mika Amurkawa Abba Kyari?
Ai, amincewa ko rashin amincewa al'amura ne da cewa zuwa kan tsari na shari'a, saboda ka baka iya cima mu'amala alwashi domin mu'amala ce wadda suka yi ta kotu kansa tana da haƙƙin dibawa, kuma idan aka gabatar da buƙatar ta diba a cike da haƙƙin yanke hukuncin cewa a sharuɗa sun tabbata ko ba su tabbata ba, saboda ka ba mu'amala ba ce da za ka yanke hukunci kamin gabatar da buƙatun da kuma ainihin gabatar da bayanai da ke da nasaba da buƙatar.
To, ko da an cika ƙa'idoji, wasu 'yan Najeriya suna ganin kamar Najeriya ta wulaƙanta kanta ne ko ta zubar da ikonta na cingacin kai idan ta miƙa ɗan ƙasarta a yi mashi hukunci a wata ƙasa, musamman ƙasar Amurka.
A'a, ba haka tsarin yake ba. Duk wanda aikata laifi in ba Amerika in ya aikata laifi a Najeriya ya arce zuwa Amerika, muna da fahimta tsakaninmu na muni da a kawo shi domin ya gurfana a gaban kotu ta wuce aikata laifi. Mu ma kanmu idan ɗan Najeriya ya je Amerika aikata laifi ko kuma aikata laifin da ke da nasaba da doka Amerika ta wuce sabata, gaskiya al'amari shi ne Amerika ta gabatar da bukata na neman ainihin cewa ya gurfana a gaban kotu ta bisa la'akari da zargi na aikata laifi, kuma ga al'ada haka din ta kasance tana wanzuwa, saboda ka ba mu'amala ba ce ta ainihin zubar da mutunci, a mu'amala ce ta ɗan Najeriya ya aikata laifi ko bai aikata ba. Idan akwai alamu masu kwari na aikata laifi, to tsakankanin Najeriya da Amerika akwai yarjejeniya, haka Najeriya da ƙasar Larabawa ta United Arab Emirates ta makamanta su, to akwai fahimta ta ƙasa da ƙasa cewa ana iya hannunta mutum. Amma dai ba ina cewa ainihin a cikin yanayi na Abba Kyari ya wajaba Najeriya ta mika shi ba, a'a, ya ta'allaka ga ainihin ɗa'a ga dokoki na Najeriya da kuma dokoki na ƙasa da ƙasa, kamar yadda al'ada ta sharɗanta, wanda ke ba na iya yanke wannan hukunci ba tare da na gartukar na buƙatar ba, ba tare da an bi bahasi ba, ba tare da kuma an ba kotu dama na rin ba shi ba kamar da al'ada ta zo da shi.
Ministan Shari'a kenan Abubakar Malami. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Laraba, dabban iyalai da waɗanda wata fashewa ta shafa a ƙasar Lebanon suka taru cikin yanayin jimami don tunawa da mummunan lamarin da ya faru a birnin Beirut shekara ɗaya da ta wuce, inda suka yi shiru na 'yan mintoci tare da yin addu'o'i a wajen da fashewar ta auku. A kusa da wurin kuma, masu zanga-zanga sun yi ta jifa da duwatsu da ababen fashewa, sun kuma yi arangama da jami'an tsaro a kusa da ginin majalisar dokokin ƙasar, bayan da suka zargi 'yan majalisar da daƙile yin bincike akan fashewar ta hanyar hana ɗaga rigar kariyar manyan 'yan siyasa da ake zargi da hannu wajen yin sakacin da ya kai ga fashewar. 'Yan sanda sun mai da martani ta hanyar fesawa masu zanga-zangar ruwa da kuma barkunan tsohuwa. Zagayowar ranar na zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar koma bayan tattalin arziki da ba a ga irinsa ba a baya, da kuma rikicin siyasa da ya sa ƙasar ta kasa samun ci gaba wajen gudanar da harkokin gwamnati cikin shekara ɗaya. Fashewar dai ta yi sanadiyar kisan akalla mutane 214 a cewar jami'ai, dubbai kuma sun jakkata, yayin da fashewar ta kuma yi ta'adi a gaba ɗayan unguwannin da ke babban birnin ƙasar. Yayin da ake ci gaba da fuskantar rudani a bakin iyaka Amurka da Mexico, gwamnatin Biden ta yanke shawarar zaɓar ci gaba da amfani da wasu manufofi masu cike da takaddama da suka ba da damar gaggauta korar baki masu neman mafaka daga Amurka. Manufofin da gwamnatin tsohon shugaba Trump ce ta aiwatar da su tun farko sun samo asali ne daga wani umarni na kare lafiyar al'umma da aka fidda a lokacin annobar COVID-19. Ba tare da ɓacin lokaci ba, ana duban takardun baki don a ta sake yarsu idan jami'an shige da ficen Amurka suka gano cewa ba su da ƙwararren hujjoji a takardunsu na neman mafaka. Wata shawara da ake yankewa ba tare da bakin sun bayyana gaban wata kotu ba. Sai dai dokar ta fidda yaran da suka tsallako iyaka zuwa Amurka ba tare da ɗan rakiya ba. Komawa amfani da manufofin fidda bakin cikin sauri na zuwa ne yayin da hukumomin Amurka suka ba da rahoton samun ƙarin kaman baki a bakin iyakar cikin 'yan watannin nan da ba a ga irinsa ba cikin shekaru 20 da suka gabata. Sai dai fadar White House ta ce an yi ƙari a waɗannan alƙalaman saboda baki da yawa sun sha yunƙurin sake shiga ƙasar, abinda ya sa jami'an tsaron iyaka suka yi ta yin karo da su lokuta da yawa.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba. Tsohon ministan babban birnin tarayya Abuja, Lieutenant General Jeremiah Husseini, mai ritaya, ya kaddamar da mambobin kwamiti na wata sabuwar kungiya ta jama'ar arewa ta tsakiyar Najeriya, wanda yake nuni da cewar an raba gari tsakanin kungiyar ƙananan ƙabilu wacce aka fi sani da Middle Belt Forum. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta tambaye shi ko me yasa sai yanzu aka dauki irin wannan matakin.
So shareholders, I congratulate you as members. We have charged all of you to be good ambassadors to non-central people's forum.
yadda shugaban amintattu na kungiyar jama'ar Arewa ta Tsakiya Lieutenant General Jeremiah Timbut Useni mai murabus ya kaddamar da shugabannin gudanar da kungiyar kenan a karkashin architect Gabriel I Aduku a matsayin shugaban kwamitin gudanarwa shi kuwa Alhaji Abdullahi Oji shine mataimakin shugaba Bolaji Khalil shine babban sakatare na kasa sannan Honorable Audu Sule shine sakataren yada labarai ya shugabannin kungiyar kananan kabilu na Arewa Mark Amani yake kallon wannan yunkuri a yanzu
ni a nawa ra'ayi shine duk tafiya ce irin ta gaskiya za a yi to bari dukkan manufar ta kasance guda daya sannan na biyu shi shine ko da register ko ba register ko ma kundin tsarin Najeriya ta sani ko ba ta sani ba to ni nake tabbatar miki in Allah ya sa da gaskiya suke yi to gaskiyar magana to a rinka kira maza da mata kowa da kowa su san abin da ake ciki saboda haka ni ina goyon baya in akwai manufa mai kyau wanda kuma zai fito da mutane a cikin dangin bauta ko kuma makamancin irin abubuwan da suke faruwa a Najeriya yau ba wai wadansu ne za su je su shirya wani abun biyan bukatan kansu ba.
To ko akwai kyakkyawar manufa ko aka san haka dai tsohon shugaban kungiyar matasan Kirista a Najeriya Pastor Simon Dole ya ba da shawarwari da yake ganin za su zama ma kungiyar alkibla.
Kar mu yadda dai waɗansu daga waɗansu yanki su shiga wannan kungiyar kuma su raba kanmu kuma su kawo mana shawararin da zai kawo rashin cutuwa a tsakanin mu a Arewa kuma su zama shugabannin kwarai masu yin gaskiya masu rike amana kuma da tsoron Allah. Rokonmu shine wannan kungiya ya kawo mana haɗin kai ya kawo mana ci gaba a wannan yanki na North Central da kuma Arewa gabaki daya.
Shi ma shugaban amintattun kungiyar Lieutenant General Jeremiah Useni mai murabus ya ƙara jaddadawa shugabannin kwamitin cewa su dauki kansu a matsayin muryar wakilan jihohinsu da mutanensu ya kuma bukace su da su binne bambance-bambancen su na addini ko kabilanci ko na siyasa domin haɗa kai don ci gaban jama'ar su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kau bangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na duka. Allah ni kai ne na roka barotika don ka boyba.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Batun da ya shafi aure da zaman gida batu ne da ke daukar hankalin jama'a duk lokacin da aka ambato shi. Dalilin kenan da yasa dokar da karamar hukumar Gumel ta jihar Jigawan Najeriya ta kafa ke ci gaba da daukar hankalin al'umma. Masu saurare da dama suna ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi dangane da lamarin da kuma tofa albarkacin bakin su kan yadda suke ganin doka zata amfani iyali. Dumana Dagaji ɗaya daga cikin dimbin waɗanda suka yi sharhi kan wannan batu a shafin mu na Facebook yace gaskiya magana ba hana kayan aure ne kaɗai matsala ba, kayan ɗaki da ake dora wa iyaye ƴaƴa mata shine babban matsala, don haka muna kira da hana kayan aure ma na ɗaki baki ɗaya. Mamud Ibrahim Kori gare ka
kamar ya ungogo wai iyaye kake ganin duk da matsalolin doka nan da baru sa take fara a hannu guda kuma honorable yana ce mana su fa ya zuwa yanzu dai kulliya ta biya kudin sabulu. Ya kake ganin yiwuwar irin waɗannan dokoki da suka shafi sha'anin iyali
ka san yau shekara wajen shirin ko a nan jami'ani tsari wanda ake kirawa kwamitin nan da za a gyara na social policy na Kano wanda ya haɗa aure irin waɗannan abubuwa sannan ba da daɗewa ba ba su fi shekara biyu ko uku da suka wuce ba sarkin Kano murabus ya yi ƙoƙari na ƙara bujiro da wani abubuwa da ya shafi harkar aure a Kano to duk irin waɗannan abubuwan suka yi ta cin karo da junansu. Kamar yadda ake faɗa shi ne ƙalubalen da muke fuskanta fa shi ne watan ka san irin wannan tsarin mulki na Najeriya da aka yi shi cikin gaggawa duk ba a yi la'akari da wasu abubuwa ba a ci kurkuɗe wanda ya gagara gyarawa kullum duk wata assembly tun daga assembly ta ɗaya ta biyu ta uku har lands assembly yanzu gashi muna assembly ta tara ba wanda ba su yi attempt na gyaran tsarin mulki ba amma ya gagara kuma wannan din ba haka za a yi ta wannan kuwa ita yawo ita kashe kuri a je wancan jiha je wancan jiha da gaske ana zuwa wata sakara ɗaya sai ta mai jarin tsarin binci
tabarar
da kuma kuma haka ake kuma haka za a ci gaba da yi akwai sai abu da ba za su tabu ba wanda kuskure an riga an yi shi tun baya tun da gaggawa aka yi ake kuma suna sanar da wannan gaggawa domin a samu kai a cikin wannan halin da ake ciki shi yasa ake wannan gaggawa saboda haka doka abinda za mu ce a nan shi ne na farko muna yaba musu saboda kokarin da suke nasu gyagyara wasu abubuwa na rayuwa na al'umma musamman ma mutanen al'umma suna ganin akwai su abubuwa da suke damun su to amma dai ba za wannan ba zai nuna cewar abubuwan karba tsaye bane wata hudu da suka gabata lokaci shi zai bayyana me zai faru dan mutane suna jin dokar da aka yi a Najeriya yana karbarta cikin farko ga gabatar da lokaci kadan wanda ma tsarin mulki ya gare ta kafin ka ce kwabo babu ita balle tana irin wannan doka da take da sakakkiya da yawan gaske
to iya za a yi dama tambayar shi ne iya za a yi sauran sassa su kula da wannan doka kuma su kula da irin wannan kurakuran watakila dan su ma suna da matsala irin tasu su yi amfani da dama irin wannan don warware matsalar su
wato mutane ba ai warware matsala ga irin wannan ba sai da doka za a yi dokar amma lokaci shi ke zuwa ya taba da komai da yanayi da shi gaban duniya kamar nake gaya ma shi ne matsalolin duniya globalization na duniya shi ke kawo tafi da wasu abubuwa musamman wasu wuraren wasu abubuwa sukan zo sababbi sakarfe su yayin da ba su shirya ba kamar kasashenmu da ba su ci gaba ba muna da karanci na tattalin arziki al'umma ba su da wasu abubuwa da ya kamata su samu na rayuwa kafin su shiga wannan sistem ta cikin wannan harka to shi gaba kan same mu ba mu shirya ba saboda kankancewar da duniya ta zo ta zama a daki daya wancan ya shigo dakin yana da kudi kai ka shigo daki baka da kokon kuma ka ga yana cin abinci ga ya an ya sa an hado mar abinci da nama da miya da shauri kai ma yunwa kake ci kuma kana kusa da shi kuma abinci killer ne sai ka ci saboda ka kokari kake kai ma ka hanjiyo abin da wancan yake ci kai ma sai ka ci wannan ita ce matsalar mu to amma kai baka shirya ba amma ga wannan sabon wani sabon abinci ya zo kai ma kana so ka tsara ka ci amma baka shirya ba sannan me yiwuwa ne duk zuwa akai kowa zuwa yi a cikin wannan dakin kowa ɗabi'a sa daban iyayensa daban me yiwuwa ne ma kalarsa daban saboda haka amma ga shi gaba ɗaya daki ɗaya kuke kuma umarni iri ɗaya kuke karɓa duk a cikin daki rayuwa iri ɗaya kuke
yawa menene mafita kenan da watakila kamar bayananka suna nuna dokoki irin wannan ba lalle su tasiri wajen canza al'amura
mutane ba za su ji dadin fadar haka ba amma gaskiya ita ce gaskiya za su yi tasiri na ɗan lokaci amma zuwa gaba gaskiya abubuwa za su zo su canja zuwa gaba abubuwa za su canja kawai dai sai da a yi ba kokarin su
barka akwai matsaloli na iyali ko muna so ko ba ma so batun tsadar tsadanta abubuwan nan da al'ada ta ɗawainiya suna zafafa matsalolin zamantakewarmu a mataki na iyali har ma da auratayya ɗin ina san kin shayin shari'u da suka shafi abin da ya shafi tsadar rayuwar auren ko kuma wani abu mai nasaba da ita can kuma kina cewa doka kamar yadda kamar bakin kura zo ɗaya da ya haya ungungu doka ba ta da wani tasiri saki kuma lauya kin ce sai dai a canja ɗabi'u ga alama canja ɗabi'ar wani abu ne wanda mai kamar wuya
to gaskiya ba ba shi da wahala canza ɗabi'ar mutane idan har suka yarda za su
ya za su nemi da za a nemi yadda shi ne magana ya za a yi
to daga tushe tarbiyya ake fara
ta kuma ya yazo mutanen gumel sun yarda da masarautun su masu rike da sarakuna sarautar su da mungwane da masu ilimi da waɗanda suke kishi sun taso da wani batu da suke so a canza amma watakila su ta mahangar su ne ta doka amma kuna cewa wannan ba lalle ya tasiri ba misali ballantana ma a nan tun ma ba lalle ya tasiri ba ballantana watakila a kai shi in lela ko a noma na adamawa misali a zube za a yaya za a cin da dai matsalar nan ga ta nan kuma ta damu kowa
kamar yanzu ka ga misalin da nake baka yaya za a yi tun daga gida kyawawan ɗabi'unmu da da nake da su mu dawo da su na farko na girmama juna mutunta juna to hanyar daga iyali ai dukkanin wata al'umma da ake ci gaba daga iyali take farawa daga mata daya da miji za su haifi ya yake miji kamar yanda dazu malam ungwaggo ya fada ya yadda shi namiji ne ya yadda ya dauki abin da addini da al'ada suka dora masa daidai ya daidai ba sai wani ya shigo ya masa duka ba baya bukatar ta matarsa ta san cewa miji ne ta hanyar yaya kamar yanda na taba fada cewa mu a kasar Hausa ba ma kasar Hausa ba da kasashen Asia da yankin Africa gaba ɗaya mun dauki miji kamar wani abun bauta ne shine tarbiyyar da akai mana shine koyarwa miji yana rasa wannan a gafarce ni harshen da zan fada yana rasa wannan allantakar tashi tunda in nace ana daukan shi kamar Allah abun bauta nake daukan miji yayi daidai da abin da manzon Allah ya fada cewa da zan umarci wani yewa wani sujjada to da zan ce masa cewa miji sujjada kuma a cikin alkur'anin Allah ya fada cewa ar-rijaluna daraja maza suna da daraja Allah bai tsaya ka ba sai ya ce me yasa aka ba su daraja saboda suna daukan nauyin fashion su yanzu sai kaga an yi watsi da wannan al-fara kamar a matsayin na member ta fija kullun cases din fadan nan da cin zarafin mata sun ishe mu din me ya jawo an bar zamantakewar iyali da tushenta duk waɗannan abubuwan ba ma buƙatar dokoki saboda da mu already muna da su mu zo mu yadda zamu wa dokokin mu da'a mu bi su mu zo mu yadda cewar abin da ya ja mana matsala rashin biyayya ga waɗancan dokoki ne da muke da su me yasa iyayen mu da kakannin mu suka zauna lafiya saboda sun girmama doka mu yanzu karatu karatu babu ilimi yaya zamantakewar iyali take an watsar yaya jin kai yake a tsakanin iyali an watsar to in ku al'umma ta samu kanta a wannan dukkyawawan dokokin da zasu yi ba zasu zama na sana da tasiri
to ashe da sauran rina akaba nan gaba a cikin shirin bakin namu zasu tsokaci akan waɗansu daga cikin shawarwari da ku masu saurare kuka bada a shafin mu na internet yanzu ta yamma da din bakin namu honorable Salisu Abdullahi Gumel da comrade Yahaya Shu'aibu Ngogo da kuma barista Amina Umar Hussein sai jagoran shirin Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Tubahiro Diodone daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
da haka muka zo ga shirinmu na karshe labaran duniya a takaice.
Cibiyar Daƙile Yaduwar Cututtuka ta Amurka ta CDC ta faɗa a jiya Laraba cewa yanzu nau'in Delta ne kashi 93 cikin 100 na cutar COVID-19 da ke kama mutane a ƙasar. A jiya Laraba, Taliban ta yi Allah wadai da Amurka saboda abin da ta kira katsalanda Amurkar a Afghanistan ta hanyar yin tayin sakewa farar hula Afghanistan da ke da wata alaka da dakarun ƙasa da ƙasa mazauni waɗanda ta yi ƙungiyoyin mayaka su kai musu hari. Hukumomin Amurka sun gano ɗan sandan da ke aiki a ma'aikatar tsaron Pentagon ta Amurka da aka cakawa wuƙa har ya mutu a wata tashar bus da ke wajen ginin ma'aikatar. Kwana ɗaya bayan da suka fara bincike akan mutumin da suka ce ya kai masa hari wanda shi ma ya mutu a wurin.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan subahin taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na hantsi za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia wani lafiya kuma mutashi lafiya bis salam.